sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau Talata, 19 ga watan Oktoba, shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Mahmud Lalo muke muku fatan kunni lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Ana sauraron a karan farko hukumar dake kula da abinci da magunguna ta FDA a nan Amurka za ta bada damar da Amurka za su iya wata allura ta COVID-19 sabanin wacce suka yi da farko, yayin da ake ci gaba da jimamin mutuwar tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Colin Powell. Koriya ta Arewa ta yi wani sabon gwajin makami mai linzami nau'in ballistic.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali cikin shirin. A bangaren rahotanni kuwa, sai a ji irin yekuwa da kungiyar Fulani makiyaya ke yi da ƴan uwansu Fulani da bangaren mahukunta.
Mu goya bayan duk wani gurbataccen mutum da dafa ne shi daga cikin al'umma Fulani, ko muna goyon bayan da shiga hannun hukuma kuma a ladabtar da shi.
Ko da me gwamnatin tarayyar Najeriya take dogaro da shi na saka dokar hana ma'aikata zuwa ma'aikatan gwamnatin.
Bayani akai ba, wani suna da shakku akai, akwai rashin karbuwa. Kuma ya kamata a fadakar da jama'a su gane cewa wani abun fa ga ita ga muhimmancinta.
Kadan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali. Bayan nan kuma muna tafi da shirin mu na noma tushen arziki, wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kafafen yaɗa labaran Amurka sun waito cewa nan ba da jimawa ba, hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta FDA za ta ba Amurkawa damar yin allurar COVID-19 a karo na uku, wacce ta bambanta da wacce suka yi da farko. A gobe Laraba ake fatan hukumar za ta ba da wannan dama, wacce aka wa lakabi da allurar haɗin gambiza, ko kuma mix and match a turance. Matakin na zuwa ne bayan da FDA ta amince cewa waɗanda suka yi allurar Moderna da ake yi guda biyu da ta Johnson & Johnson da ake yi guda ɗaya su yi allura ta uku don inganta garkuwar jikinsu. Tun a baya dai, cibiyar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta CDC a nan Amurka ta amince wani rukunin mutane da ya yi allurar Pfizer a karo na uku, ciki har da waɗanda shekarunsu suka kai 65 ko kuma sama da haka, da waɗanda ke aikin jinya, da malaman makaranta da jami'an kiwon lafiya. Kazalika CDC ta amince waɗanda shekarunsu suka kai 50 da 64 da ke fama da wata larura su ma su yi allurar ta Pfizer a karo na uku. Wasu masu bashin baki sun ittifakin cewa tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Colin Powell da ya rasu yana mai shekara 84, ya yi amfani da rayuwarsa da ya kwashe yana aikin gwamnati da soja wajen ƙara danƙon zumuncin da ke tsakanin Amurka da ƙawayenta na ƙud da ke nahiyar Turai. Iyalan Powell sun ce ya rasu ne sanadiyar cutar COVID-19. Likitoci sun ce dama tsohon sakataren na harkokin wajen Amurka na fama da wani nau'in cutar kansar jini da ke kassara garkuwar jikin mutum, da kuma cutar kakkarwa da ke nakasa jijiyoyi. Matsayi na farko da Powell ya rike ya jaddada muradin Amurka a nahiyar Turai, inda ya rike mukamin mataimakin mai ba da shawara kan tsaron ƙasa, sai kuma mukamin mai ba da shawara kan tsaron Amurka da ya rike a zamanin mulkin shugaba Ronald Reagan daga 1987 zuwa 1989. Sannan daga baya ya rike matsayin babban sojan Amurka ƙarƙashin mulkin shugaba George H.W. Bush a tsakanin 1989 zuwa 1993. Koriya ta Arewa ta yi wani sabon gwajin makami mai linzami nau'in ballistic, wanda aka harba shi daga jirgin yakin ruwa na submarine a cewar dakarun Koriya ta Kudu. Wannan gwaji na zuwa ne wata guda bayan da hukumomin Seoul suka yi gwajin nasu makamin mai linzami irin wannan nau'i. Sojojin Koriya ta Kudu da ke sa ido kan gwaje-gwajen makaman makwabciyarta ta Arewa sun ce kasar ta harba makamin mai tafiyar gajeren zango.
Labaran duniya iya kashi na farko kenan aka saurara. Kamun mu kai ga kashi na biyu, bari mu fara da rahoton mu na farko. Fahimta mutunta juna da ma tattaunawa akan abubuwa da suka shige duhu na daga cikin hanyoyin magance duk wata baraka, musamman a cikin al'ummar da Allah ya yi dake da bambance-bambance na addini, kabilanci da zamantakewa. Babu shakka za a iya samun yanayi mai nagarta idan hakan ya samu cikin wannan al'ummar. Abokiyar aikinmu Zainab Babaji ta haɗa muna rahoto akan wani taro da aka gudanar akan zaman lafiyar al'umma masu aƙida mabambanta.
Kungiyar Fulani makiyaya ta Meyeti Allah Cattle Breeders Shiyar Arewa ta Tsakiyar Najeriya ta gudanar da wani gagarumin taro a garin Lafiya fadar jihar Nasarawa don jan hankalin Fulani makiyaya su yaƙi jahilci ta hanyar sanya ƴaƴansu makarantun addini da na zamani. Taron wanda ya tattaro kan Fulani daga jihohin Nasarawa, Benue, Plateau, Niger, Kogi da babban birnin tarayya Abuja sun tattauna ne kan matsalolin da Fulani ke fuskanta a Najeriya da kuma lalabo hanyoyin magance su. Shugaban kungiyar Meyeti Allah Cattle Breeders a jihar Nasarawa, Alhaji Bala Muhammad Dabo, ya shaida mun makasudin kiran taron.
Mun kira mutanen mu game da damuwoyi da ake samu na makiyaya da manoma, tatanci kuma da ake samu ana samu waɗansu daga cikinmu, mu goya bayan duk wani gurbataccen mutum da dafane shi daga cikin al'umman Fulani. To muna goyon bayan da shiga hannun hukuma kuma aladaftar da shi. To kuma muna faɗakarwa akan ƙarancin ilimi domin ja hankalin jama'anmu a sa ƴaƴa a makarantu. Ɗaukan matsayi na tarbiyya ya zamanto dole ne da zamani saɗinka a sashi, don ma kana nufin a zo a taimaka maka akan buƙatan kanka da kanka. Ya kamata wanda kake buƙata ya taimaka maka ya ga inda ka fara da inda ka tsaya, ya ga kuma inda zai dora maka.
A jihar Plateau kuwa, bayan rikice-rikicen da aka yi ta fama tsakanin makiyaya da manoma, a yanzu haka waɗansu ƙungiyoyin makiyayan suna ɗaukan matakan kamo waɗanda suka aikata laifi don miƙawa hukuma. Yahaya Musa Jibrin da ke aikin wanzar da zaman lafiya a yankin Yalwan Gindin Akwati da ke ƙaramar hukumar Barikin Ladi ya ce suna aiki kafaɗa da kafaɗa da jami'an tsaro.
Akwai yara kwanaki da suka yi sata, to wannan yaran an yi kokari, membobi namu na vigilanti sun bi yaran sun kama su sun mika su a hannun jami'an tsaro, amma da haɗin kan jami'an tsaro.
To da yake ku al'umma kuna iya kokari, ta ina kuke ganin kaman gwamnati ya kamata ta shigo?
To mu da abin da muke so gwamnati ta taimaka mana, idan an samu mai laifi, an bincika an samu laifi, shi ya kamata a mashi hukunci.
A halin da ake ciki dai, dankon dangantaka tsakanin makiyaya da manoma na ƙara armashi a jihar Plateau, bayan wani manomi mai suna Solomon da ke zaune a yankin Bisici a ƙaramar hukumar Barikin Ladi ya yafe barnar da dabbobin wani mai suna Ibrahim suka yi a gonarsa.
Kaga wanda ya yadda da laifin shi dole ne a yafe mishi. Shi ne na ce da zai kyautu in ce wai in kai gaban hukuma, dama yafewa ne yake kawo zaman lafiya. Dan kuma abin da ya yi min da na ji daɗi shi ne, bayan haka da yake shanayen suna kusa da gona na, sai na ce masa zan buƙaci taki zuwa wani lokaci, sai ya ce gashi can a tarihin jin lokacin diba gida da yashi. Kaga da ce na kai can wannan takin ba zai samu ba.
Shi ko Ibrahim wanda ya bai wa Solomon mota guda na takin gargajiya ya ce san baya buƙatar a sake samun tashin hankali a tsakaninsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga a Najeriya.
To Ubangiji Allah ka muna zaman lafiya baki da. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Damar da ake da ita kan hukumomin Tehran su dawo teburin tattaunawa kan nukiliyar da Iran din ke kokarin kerawa na ci gaba da gushewa, yayin da jami'an nahiyar Turai suka gaza sa gwamnatin kasar ta amince da wani lokaci da za a zauna a Vienna kan yadda za a farfado da matsayin da aka cimma da shugaba Barack Obama a shekarar 2015, watanni hudu bayan da aka zabi sabon gwamnatin Ibrahim Rais mai tsauraran ra'ayin mazan jiya. Hukumomin na Tehran sun ce a shirye suke su farfado da tattaunawar, amma sun gaza tsayar da ranar da za a fara zaman. A halin da ake ciki, jami'an kasashen yammaci na ƙara nuna damuwa kan ayyukan da Iran ɗin ke yi wajen mallakar makamin na nukiliya. Masu fashin baki a fannin tsaro sun ce wata ɗaya rage ƙasar ta Iran ta mallaki wani makamin bom da aka ƙera shi da zallan sinadarin uranium.
yayin da lokaci ke ci gaba da kurewa a bayan fage Isra'ila na kira ga gwamnatin Biden da ta samar da wata madogara ta biyu da za a iya hana Iran din mallakar makaman na nukiliya. A yau Talata, Pakistan ta ce dakarunta na ruwa sun hana wani jirgin yakin ruwan ƙasar India na submarine shiga yankin ruwanta. Wata sanarwa da dakarun ƙasar ta Pakistan ta fitar ta ce a ranar Asabar lamarin ya faru. A cewar sojojin Pakistan, wannan shine karo na uku da ake samun faruwar hakan, inda jirgin ruwan India ke kokarin shiga yankin nata. Izuwa yanzu India bata ce ufun ba kan wannan zargi da Pakistan ta yi mata na shiga yankinta. Kasashen biyu waɗanda ke kudancin Asiya da suka mallaki makaman nukiliya sun sha zargin junansu da ƙetare iyakar ƙasashensu, amma ba kasafi hakan ke kaiwa ga gubza faɗa ba.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. Dumar Colombia. Yanzu kuma lokaci ne na rahotanni. Ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya na bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kan umarni da gwamnatin tarayyar ta bada na yin allurar rigakafin coronavirus. Hakan na zuwa ne gabanin fara aiki da wannan doka da gwamnatin ta ce daga ranar 1 ga watan Disamba. Babu wani jami'inta da zai shiga ma'aikatar ba tare da yin wannan allurar ba ko kuma shaidar yin gwaji a kowane lokaci. Shin ko akwai wata hujja mai ƙarfi da mahukuntan suka yi dogaro da ita na kafa wannan dokar? Wakilinmu a ɓangaren kiwon lafiya Hauwa Umar ta aiko mana da ƙarin bayani.
Ma'aikatan dai sun rabu ne tsakanin waɗanda in ma sun yi rigakafin ko kuma masu niyyar yi da kuma waɗanda ke ɗaukar hakan wata hanya ce ta kallazawa kan rigakafin da suke ta babar sahihancinsa ga lafiyarsu. Dr. Mukhtar Muhammad na kwamitin yaƙi da korona na shugaban ƙasa ya ce ba ɗaga ƙafa ga wanda ya bijirewa umarnin.
Wannan matakin farko ne da aka ɗauka na tabbatar cewa ma'aikatan gwamnatin tarayya da kuma waɗanda za su shiga ofisoshi na gwamnatin tarayya a tabbatar cewa suna ɗauke da katin wannan cuta domin a cimma burin kare Najeriya daga barazanar cutar COVID-19. Ma'aikatan gwamnati yanzu duk za a rarraba alluran nan domin a tabbatar cewa kowane ma'aikaci ya samu damar da zai kare kansa da wannan allura. Saboda haka idan wa'adin da aka dauka na zuwa 1 ga Disamba lokaci ne da aka ba mutane domin a samu ayi wannan allura. Ba wani uzurin a ce babu allura.
Fanfa Audu dake aiki a birnin tarayya Abuja ya ce tsaye da ranar 1 ga watan Disamba bai dace ba, dan haka zai je ma'aikata da yawa masu kin jinin allurar cikin zulumi da zai hana su sakat a bakin aiki.
Jama'a da yawa ba su samu isasshen bayani a kai ba. Wani suna da shakku a kai akwai rashin karbuwa. Gwamnati ya kamata a fadakar da jama'a su gane cewa wannan abin fa ga ita ga mahimmancinta. In ba yi wannan ba a ce in ba a yi wannan ba za shiga ofis ba to ai ba ta yi ba. Za a samu sosai koman baya kenan ma gwamnatin Najeriya.
Audu ya kara da bayyana akwai majita-jitar da ke nuna cewa wasu dillalai za su iya samarwa wasu shaidar rigakafin ta bogi.
Mun samu ta labari cewa akwai su sukan bada ita certificate na vaccine ne ba sai ka karba alluran ba. Wato killa in ban karba alluran ba amma na certificate don sai a bani shiga office. To na aka yi.
Shi kuma director a gwamnatin tarayya Baba Sani ya shawarci ma'aikata da su yi wa kansu kiyamin laili wajen karbar rigakafin.
Kowa ya dace ya ga kokarin yayi wannan. Wannan abu ne mai kyau saboda a kare al'umma. Yawanci karya doka rashin kananta abu ne, rashin gwamnati ta tsaya ne. Naka tsaya ai ba wanda yake kariya.
Daraktan tsare-tsare bincike da kididdigar na hukumar lafiya matakin farko Dr. Abdullahi Bula Magarba ya bada tabbacin akwai wadatar allurar rigakafin ga dukkan ma'aikatan.
Yanzu ne muna da allurar rigakafi wanda ke sun kai a wajen miliyan 10 yanzu a ƙasa wanda muke so ayi wa 'yan ƙasa. Kuma da matun tuni da ma aka so ayi wannan to amma a lokacin da farko din ba a kawo ba a sa dokar ba saboda allurar rigakafin ba su wadatar a ƙasar ba. Amma yanzu muna da allurar rigakafi, yanzu muna da allurar rigakafin wanda yake ya isa duk wani ma'aikaci da kuma sauran ma duk 'yan Najeriya ma wanda muke kira cewa su zo wanda yake duk wanda yake shekara 18 zuwa sama za ba shi wannan allurar rigakafi.
In aka ɗebe ma'aikata da aka tilasta musu yin rigakafin akwai 'yan ƙasa mararsa adadi da san ba su yarda da rigakafin ba. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Daga batun kiwon lafiya sai mu dawo nan Amurka. Tun bayan samun labarin rasuwar fitaccen ɗan siyasar Amurka kuma tsohon jakadan Amurka Haka zalika tsohon soja mai anini hudu Colin Powell wanda ya rasu a jiya Litinin. Amurka na cike da alhini na wannan babban rashin. Jami'in ya taka muhimmiyar rawa a kasar ta Amurka baya ga zaman shi soja mai gaskiya kuma dan siyasa, abun koyi ga kasashe musamman na nahiyar Afirka. Wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya da muna wani abu daga cikin tarihin margayin.
Lokacin da ya rike wannan babban mukami mafi girma wanda shugabancin kasar Amurka a lokacin, ya jawo haɗuwan kai musamman yadda bakaken fata na duniya suke gani kamar wani nasu ya samu wata kujera wadda yake kuma ana yi da su. A lokacinsa gaskiya bismillah duk irin tsangwama da wadansu abubuwa da bakaken fata suke ganin da ƙasar Amurka tana gaba-gaba wurin yi musu ya kau, kuma sun yadda cewa su ba abin kyama ba ne a wannan ƙasa. Haka kuma za a rika tuna shi a irin kokarin da ya yi musamman yadda ya kasance ya fito ya faɗi gaskiya bayan saukansa daga wannan mukami. Lokacin da yake faɗan cewa ya ji daɗin rike mukamin da ya yi da duk ayyukan da ya yi, amma a rayuwa wani abu da ba zai taɓa manta ba wanda yake damunsa shi ne yadda suka rufa-rufa a kan ƙarerayi na dalilan kai yaƙi a ƙasar Iraki, wanda hakan ya nuna cewa ba gaskiya ba ne. To irin fitowa ma faɗi wannan gaskiya shi kanshi wani abu ne wanda ya kamata ma a ce a jinjina mutum a kai, da har yake kasancewa ya iya tuna cewa ya yi abin da ba daidai ba, duk da dai ya riga ya shiga cikin yanayin da yake na da na sani ne. Wannan suna daga cikin abubuwan da nake ganin mutane za su rika tunawa a kansa.
Wanda ya shinkuyin an lura da yawanci jami'an diplomasiya suna kauran magana ko ba su fiye faɗan dukkan maganganu ba. Wani dalili ne kake ga ya jawo shi Colin Powell ya fito ya faɗi irin wannan maganar?
To ina gani lokaci ne yayi na ya faɗi wannan magana, domin faɗanta din shi ne kwanci rankai da kawo zaman lafiya maimakon ci gaba da yin shu. Don akwai yanayi musamman kamar irin yanzu da ya kasance bayan ransa, in misali bai fito ya faɗi irin wannan bayani ba wanda kuma shi kaɗai ne ya fito ya faɗa wanda daga bisani aka rika ginawa a kai. To da daga ƙarshe za a ci gaba da duba kamar tabbas hujjoji da aka amfani da su aka kai wannan ƙasa ta Iraki wannan hali kamar na gaske ne. Amma ko babu komi, ya riga ya yi bayani wanda yake daga ƙarshe duniya ta sani, ko da ƙasarta wadda a ƙarƙashin ta wannan aiki ta kasance ba ta ji daɗin hakan ba. To abinda ya kamata a sani shi ne ita duniya gaba ɗaya za ta ɗauka cewa idan mijin gaske ne, kuma lallai abin nan da ya fito ya faɗa abin wanda yake damunsa, kuma ya san an yi ba daidai ba.
Wanda ya fi akwai kuma abin da ya aikata kasancewarsa na wanda ya aiki da ƴan jam'iyyar Republican sai a wannan zaɓe da ya wuce ya mara baya ga shugaba Joe Biden na jam'iyyar Democrats ya bar tsohon shugaba Donald Trump. Me za ka ce kan wannan?
Yawa, to shi ma wannan yana daga cikin dattaku, duk inda ka ga al'amarin da yake ba wanda zai kawo al'umma cigaba, ko kuma kake ganin akwai matsala, don kowa ya gani a yanda Trump yake gudanar da harkokin mulkinsa akwai gyare-gyare, duk da dai mu ba muna Amurka ba ne, kuma akwai inda suke ganin a daidai yake. To amma irin wannan da ta su fito su ce ga inda suka yi, kuma su nuna gaba ɗaya sun bar ɓangaren wata jam'iyya da ana aka san su, sun koma ga wata jam'iyya suna goya mata baya kuma sanadiyan haka har jama'a su yadda lallai ne kamata. To wannan al'amari ne wanda ke shi ma abin a duba ne, kuma abin ayaba ne a gaskiya.
To Ubangiji Allah ya samu dace baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sannadi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin ma sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, wakilan mu Abuja Madina Dauda ta tattauna da shugaban kwamitin noma a Majalisar Wakilan Najeriya Munir Babba Dan Agundi da Dr. Rasgidado Jami'a a hukumar fasahar tsirrai lafiya da mahalli ta ƙasa kan sabbin dokokin noma da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rantabawa hannu a kwanakin baya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya kada na jaku da nisa ga dai ci gaban tattaunawar.
Kowa yayi murna ya ji daɗi, kuma wannan wake in ka shuka ta zaka yi fishi su biyu ne kawai kwata kwata har ma kwana
ka kargaje
kwana 75 ka girbe. Kin ga shine
to na da ban kwanaki nawa yake
bazai abin nan taba shi sosai ba.
Namu na da da ba ai wannan binciken akai ba.
Ba ai ba zai kan kai ko wata uku ko wata hudu.
Kwana 110.
To yanzu wannan dokar za ta ƙara ƙarfafa wannan binciken ne ko menene ainihin dalilin da yasa kai tunanin ka wannan dokar?
To alhamdulillah wannan doka kwanakin baya mun ziyarci kasar Holland, amma a tafiyar farko ba da ni aka yi ba saboda wata larura. Shi shugaban kwamiti na Senate da City Council, mutanen City Council an je kasar Netherlands an ga abubuwan duka da ike kwatankwacin irin wannan bill. Shi wannan bill da aka je Netherlands sai aka ga amfaninsa cewar wato private sector ɗan kasuwa suna da rawa da suke takawa a harkar noma saboda an ba su dama saboda wannan doka. Doka ta ba su kariya da duk abin da ya kamata wajen mutum in ya sa jarinsa ba zai asara ba. To saboda haka kuma yanzu kin ga yasi da aka yi by United Nations cewa nan da shekara 2050 tarayyar Najeriya za ta zama ita ce ƙasa a duniya ta uku wadda ta fi kowa yawan mutane bayan ƙasar China da ƙasar India. Kuma in mutane sun ƙaru aikin ga ƙasa wajen da ake noma baya ƙaruwa.
Raguwa yake yi,
raguwa yake
yi, mutane
za su nemi. Kuma yau in kana da hekta 10 ƙarshenta za ka da hekta 1 ko 2 saboda yawan mutane sun ƙaru. To amma bincike kuma sai ya nuna cewar a hekta 1 din nan in an yi shi da kyau za a iya samun abinda za ka samu a hekta 10. Shine amfanin irin wannan doka domin ya bada dama a yi bincike saboda halin yanayi da kuma kamar yadda wannan aka yi maganar su a yawan haihuwa da sauransu. Saboda haka dole ne harkar abinci za ta ƙaru kashi 70%
nan da shekaru nawa kenan?
Nan da shekaru 2020 zuwa 2050.
Abubuwan na tafiya tare kenan?
Abubuwan yana tafiya. Saboda haka mu mun yi hangen nesa bisa ga shawarar abin da ake cewa scientist namu, masananmu, cewa ya kamata a yi wannan bill kamar yadda na gaya miki. Kuma mun ga alfanunsa a wancan kasashe domin yana aiki irin su Brazil din nan da wannan kasashen Turawa da sauran kasashe irin ma kamar irin su Morocco nan, kamar irin su South Africa. Duka wannan doka ta taimake su akan harkar noma domin sun ɗan yi mana nisa a maganar noma a yanzu. Kuma ƙarin bayani da nake so in yi akan wancan shi wake, akwai abubuwan dama da ike damunmu a nan. Wato idan muka noma abu yawanci ana samun matsala wajen abin da ake cewa Bature post harvest losses. Wannan abubuwa suna ci mana tuwo a ƙwarya ƙwarai da gaske. Domin ko jiya ma da muka yi taro da mai girma mataimakin shugaban ƙasa a Transcorp an jaddada wannan magana ta post harvest losses. In ka noma yadda ake yin asara kashi 50% dialogue na food summit da aka yi wanda za a tafi United Nations aka tattaro bayanai yadda menene kudirin Najeriya da za a tafi da shi a wannan a ga cewa an samu abinci mai inganci. Duk kuma wannan dama hasashe ne na cewa yawan mutane zai ƙara a duniya. By 2050 dinnan za a duniya za ta kai mutum biliyan 9.5.
Za a tashi daga biliyan 7 kaɗan
zuwa
an ƙaru da biliyan
3 billion ne zai ƙaru daga nan zuwa 2050.
Dr. Rose, binciken nan da kuka yi akan wannan ingantaccen iri na waken nan da kika ce kun kaddamar ya kwashi shekaru 15. To yaushe ne za ku fara bincike akan irin su masara da aka fi yawancin su da su shinkafa da har abinci zai wadatu?
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda, sai June Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Haka muka zo ga faifan wasiƙun ku masu sauraro da kuka aiko muna ta hanyar saƙon email.
Saurare saƙon mu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Baba Yaya Sabon Gida daga jihar Jigawa, inda suka ce assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika rikicin da ya kunno a jam'iyyar APC mai mulki a lokacin gudanar da zaben shugabannin jihohi zai yi wa jam'iyyar illa. Muddin jagororin jam'iyyar na ƙasa ba su kamanta adalci ba wajen sasanta wannan rikicin. To sakonmu na gaba ma na haɗin gwiwa ne daga Baffa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulan Yaki, inda su kuma suka ce Allah ya sa soki hukumomin man fetur guda uku na DPR da PPPRA da PEF da aka yi a Najeriya ya zama sanadin kawo gyare-gyare na zahiri a harkokin man, ta yadda kai tsaye 'yan ƙasa za su fi amfana tare da gamsuwa. Daga nan kuma sai kuma sako daga Sani Muhammad Chindo, inda ya ce kaico hakika halaka mutane da dama a kasuwar da ke jihar Sokoto da wasu 'yan bindiga suka yi abin bakin ciki ne da Allah wadai. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro. Sai kuma sako mu na ƙarshe a yau daga Aliyu Muhammad ɗan Fulani, inda ya ce salam VOA Hausa, hakika muna kira da gwamnatin jihar Zamfara, ya kamata ta bude mana network domin wallahi rufe shi bai da wani amfani, kasancewar har yanzu 'yan bindiga ba su daina kai harhari ba. Fatan mu dai a kullun shine Allah ya kawo mana ƙarshen wannan tashin hankali da muka kwashe shekara da shekaru muna fama da shi. To masu saurare, mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni.
Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Kafafen yaɗa labaran Amurka sun ruwaito cewa nan ba ta jimawa ba hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta FDA za ta ba Amurkawa damar yin allurar COVID-19 a karo na uku, wacce ta bambanta da wacce suka yi da farko. A gobe Laraba ake fatan hukumar za ta ba da wannan dama, wacce aka wa lakabi da allurar haɗin gambiza ko kuma mix and match a Turanci. Matakin na zuwa ne bayan da FDA ta amince cewa waɗanda suka yi allurar Moderna da ake yi guda biyu da ta Johnson & Johnson da ake yi guda ɗaya su yi allura ta uku don inganta garkuwar jikinsu. Wasu masu bashin baki sun ittifakin cewa tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Colin Powell da ya rasu yana mai shekara 84, ya yi amfani da rayuwarsa da ya kwashe yana aikin gwamnati da soja wajen ƙara danƙon zumuncin da ke tsakanin Amurka da ƙawayenta na kud-da-kud da ke nahiyar Turai. Iyalan Powell sun ce ya rasu ne sanadiyar cutar COVID-19. Likitoci sun ce dama tsohon sakataren na harkokin wajen Amurka na fama da wani nau'in cutar kansar jini da ke kassara garkuwar jikin mutum da kuma cutar kakarwa da ke nakasa jijiyoyi.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can an jima cikin daranku, karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.